sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu haroma jamhuriyar Niger kuma za su ya kama su ce kai tsaye ta tushin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da Allah da kuma niya kana masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim ne tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan dare a cikin wannan shirin bayan kun ji cikakkun labaran duniya muna dauke da shirin mu na tsintsiya da kuma wato jawabai daga dattijan mu daga dattijan mu amma yanzu a fara da labaran duniya
Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Dubban dubata masu hankurin karni yanayi sun yi gangami a nan Washington DC babban birnin Amurka yau Asabar a wani yunkurin samun goyon baya ko kuma jawo hankalin duniya ga matsalolin da suka danganci yanayi. Waɗanda suka shirya wannan taro sun ce taron da aka lakawa suna jerin gwano mutane akan yanayi an shirya ne ya zo rana ɗaya da cika kwanaki 100 da hawa kan ragaman mulkin shugaba Donald Trump. Waɗanda suka shirya gangamin sun yi Allah wadai da abin da suka ɗauka ko kuma suke gani tamkar rashin kulawa da matsalolin yanayi da gwamnatin shugaba Trump ɗin ke yi. Sun ce manufofin gwamnatin Trump masifa ce ga yanayi da kuma al'umma musamman talakawa tsirarru waɗanda ba turawa ba ne. Ƙungiyar masu hamayya wadda Mikhail Khodorkovsky wanda ke gudun hijira wani mai caccakar manufofin gwamnatin Rasha ya kafa ko kuma yake ba da kuɗin gudanar da hidimominta ta yi zanga-zanga a biranen ƙasar Rasha 32 a Asabar domin nuna rashin amincewa manufofin shugaba Vladimir Putin. Ƙungiyar ta gudanar da zanga-zanga ce duk da cewa hukumomi sun haramta ta kuma sun ayyana ta akan ba ta halal ba. Har ma 'yan sanda sun kai su mamaye ofisoshin kungiyar a birnin Moscow. An yi zanga-zangar ta yau Asabar bayan babbar zanga-zangar da aka yi a watan Maris, gangami mafi girma da aka yi da ba bisa ƙa'ida ba a 'yan shekarun da suka shige. Har ma aka kama fiye da mutane 1,000 ciki har da shugaban masu hamayya Alexei Navalny. Jiya Juma'a 'yan sanda suka kai su mamaye ofisoshin kungiyar a birnin Moscow kafin yin zanga-zangar ta yau Asabar. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar tarayyar Turai ta jefa ƙuri'ar bai ɗaya na yin na'am da tsari ko kuma ƙa'idodin da za a bi wajen yin shawarwarin ficewar ƙasar Ingila daga cikin ƙungiyar. Donald Tusk, shugaban taron ƙolin da ƙungiyar ke yi ko kuma ta yi a birnin Brussels ƙasar Belgium, kini ya bayyana haka a sakon da ya sa cikin dandalin Twitter yau Asabar. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai suna yin taron kolin ba tare da Prime Minister Ingila Theresa May ba. Cikin ƙasa da mintoci 15 shugabannin kungiyar su 27 suka yi na'am da tsari ko kuma ƙa'idodin. Da fara tattaunawa da Ingila jim kaɗan bayan zaben da za a yi a ranar 8 ga watan Yuni idan Allah ya kai mu. Tattaunawa da za a yi za ta mai da hankali akan harkokin kyautata rayuwar 'yan kasashen EU ɗin da iyalansu waɗanda suke zaune a Ingila da kuma batun da kuɗin da ƙungiyar ke bin ƙasar Birtaniya. Domin ƙungiyar ta dage akan cewa tilas Ingila ta ɗauki jidalin biyan kuɗin janyewa daga cikin ƙungiyar da zai kai kimanin dala biliyan 65. Papa Roma Francis, shugaban 'yan ɗarika Katolika, ya kammala ziyarar da ya kai ƙasar Masar a yayin da ya yi hutuba ta musamman a filin wasannin ƙasar yau Asabar. Jiya Juma'a, Papa Roma ya gana da babban limamin masallacin jami'ar Al-Azhar a wajen wani taron musulmi da Krista kafin ya ziyarci shugaban 'yan ɗarikar Coptic Orthodox, Papa Roma Tawadiros, domin yi mishi ta'aziyar waɗanda aka kashe a hare-haren da aka kai coci-coci a biranen Alexandria da kuma Tanta a farkon wannan watan. Papa Roma Francis ya faɗa wa shugabannin musulmi da Krista a wajen taron na jiya Juma'a, wanda shi ma kansa shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah El-Sisi ya halatta, cewa ya kamata a koyi darasi daga tarzumar da suka fara a baya. Domin a cewarsa, tarzuma da rigingimu babu abin da suke haifarwa illa masifa da kuma yin da na sani. An dauki tsauraran matakan tsaro sosai akan Paparoma, amma ya isa filin wasannin cikin ɗan karamin motar sa samfurin Fiat ta ga a bude. Yayi kuma abin da ya saba yi, ya zagaye filin wasannin cikin budaddiyar motar samfurin Golf. Fadar Paparoma ta ita soke ziyarar bayan an kai hare-haren. Haka kuma ta yi watsi da tayin da aka mata na yin amfani da mota da sashi baya hudata. Daya daga cikin burin ziyarar Paparoma a kasar Masar shine ganin an karfafa fahimtar juna tsakanin musulmi da kirista a kasar.
Aran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Intiya madaurinki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurinki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da tattaunawa da muka yi da Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dalancin labarun Najeriya da Malam Allah Alkali mataimakin editor kuma editor mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily da kuma Malam Mamun Baba Ahmed kwararren ɗan jarida wanda ya shafe kimanin shekaru 47 yana aikin jarida akan irin gudunmawar da ya kamata ɗan jarida ya bayar domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ci gaban ƙasa. A saboda haka ga wakilin sashen Hausa nan Hassan Maina kaina zai ci gaba.
Alhaji Salisu, idan ka duba yanda jaridu a Najeriya gaba daya suke yada labarai dangane da abin da ya shafi rikici, ya kake ganin rawar da jaridu ko ƴan jaridu suke takawa?
Abun takaici ne yau a ƙasar nan a ce ƴan jarida da ya kamata a ce su ne waɗanda za su ba da gudunmawa muhimmi wajen samun dawwammamiyar zaman lafiya a ƙasar nan, amma sai ya zama kaman kusan wasu daga ciki su ne masu ke ƙara rurrutsa wutar rigingimu a ƙasar nan. Saboda in ka yi la'akari da yanayin yadda suke yin sharhi da rahoto akan abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan, yana nuna cewa sun saki ainihin wannan role din da ya kamata su play wajen wanzar da zaman lafiya. Kuma ba wani abu ya kawo wannan ba shine ita aikin jarida a Najeriya a yau ta zama kawai kaman aiki ne na kowa da kowa. Wannan shine ya ƙara kawo kwamacala a cikin aikin. Da zaran kawai mutane wasu kungiya sun samu kuɗi kawai za su tafi CAC su yi register ko su fara printing su hayari mutane ba wani horo na musamman, ba su san menene illan abu kaza, ba su san kawai za a tura su field ko su fara filing report. Wannan shine haddasar da wannan matsala da muke ciki, shine sa ka ga gabaki daya maimakon a ce rahotannin da suke fitowa daga jaridu su ne za su kwantar da hankali su kara zakawo zaman lafiya, amma suna ta kara kawo rigingimu. Domin ba din wahalhalu na rigingimu na baya da aka samu kamar irin na Boko Haram da wasu abubuwa wanda ya sa jama'a an horu ana son a zauna lafiya ba. Irin waɗannan rahotannin a baya can su ne suke dunga haddasa rigingimu. Kaga abu an ce ya faru a Kano, misali za ka ji Onitsha ta ɗauka, za ka ji ina ya ɗauka, za ka ji ina ya ɗauka. Wannan ba al'amari ne wanda zai kawo mana zai ci gaba a ƙasa ba. Ya kamata ƴan jarida su canja yanayin wanda yake tafiya. Idan ma ka buɗe ma'aikatan jarida don son taimaka ma matasa su samu aiki da ba da naka gudunmawa a guda a cigaban ƙasa, to ya kamata ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka horar da duk wanda za su yi aiki a wannan wurin saboda a samu aiki wanda zai kawo cigaba a ƙasa.
Na'am.
Alhaji Ali ne dawo daga bangaren ka. Ana amfani da wasu ƴan jaridun ba tare da masu san cewa ana amfani da su ba. Kai ya kake kallon irin waɗannan abubuwan ta mahangogi daban-daban.
Muka koma tarihi ma na jaridu gaba ɗaya na duniya. Fi sabilillahi mai kuma adalci. Ba wani gidan jarida wacce ake bugawa ce ko wacce ake yaɗa labarai ne ta radio ko television ba wani wanda zai kafa jarida gidan bashi da wata manufa da yake so ya yaɗa ko ya kare ko gwamnati ko masu zaman kansu ko siyasa ko addini ko wani abu daban babu dai wata jarida a duniya da zaka ce wannan ba ta da alƙibla babu ita kowa da alƙiblarsa kawai ya danganta da alƙiblar mai kyau ce ko gurbatacciya to kai da kake so kai aikin ya danganta da san cewa waɗanda kake wa aiki mai alƙiblar wannan jarida yanzu idan haka kowace jikin jarida yanzu wasu za su sawa amma da kaman kaida ne sai kaga an sa manufarmu kaza ne ya sa muka kafa wannan gida kaza da kaza haka in gidan radio ne haka mai kuma komai ki kuma so duk duniya ko waɗanne editoci suna la'akari da ina wanda suka kafa su directorcin su da wanda suka zuba kuɗi suka kafa ina suka fuskanta dole sai an yi wannan wasu zaka ga harkar siyasa ne wasu kasuwanci ne dan haka kamfani in yana ba ku talla manyan talla na miliyoyi da mai ko meye sai za ku kauda kai ko za ku yi dai ba za ku zage shi ba amma koda ba za ku yabe shi ba har sai a yi saffa 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 to amma abin da ya kamata a yi la'akari da shi shine da farko kawai tun ya fara tunanin meye yanayin kasar shin ta yaya wannan abin zai amfana kasa ko ta yaya zai jawo masa illa domin in dai abu zai jawo tashin hankali a kasa ba sai da kwanciyar hankali ita kanta jaridar ko gidan rediyon za su yi aiki ba an ba su yi aiki ba kai kana ina tayewa baka nan rikincin Kaduna ina zaton na tsallake rijiya da baya kai su hudu akwai inda naji ana yanka mutum a bayana yana kakari matarsa tana salati makocina ina gida naji akwai inda na fito bayan an gama rikici na gaggawa ta fi 500 haka zaka yi kana tsatsallakawa kana tsatsallakawa akwai inda smuggling ɗina akai aka fitar da ni a boot din mota amma a fitar sai kasa tana lafiya ai zaka yi aiki to za a iya amfani da dan jarida ko ya sani ko bai sani ba kamar yanda kace akwai wanda ba san ana amfani da su ba kawai su kawai sun shiga ne idan sa a rufe shikenan ko me za a yi ai inda zaka bashi albashinsa ya sa aljihu shikenan wasu kuma zaka ga ba ma'aikatan da suka masu gidan bane suke amfani da shi wasu ne baya za a kira ka a ce ga wani abu ga manufan mu ko ya sani ko bai sani ba labari kaza muke so to kowanne kuma aiki na duniya da ba sai ka samu wannan akwai gidan jaridan da na taba aji aiki saboda me za a yi karin ma'aikata za a daga wukili za a koma Daily an dau mutane da me waɗanda aka yi recommending za su iya aikin daga wasu jaridun suka tura dauke su amma ɗan alfarma da suka kaka takardu wani yana sai da mai a gidan mai wani yana tallangala wani yana tallar su aka dauka akan haka na ba aiki me za ka tsammani daga cikin irin wannan to dole sai a san aikin tukunna
to akan batun na sanin aikin ɗan jarida kuma bisa la'akari da ganin yadda zamani ke canjawa da yadda al'amura suke canjawa ga kuma kafofin yada labaran yanar gizo inda wasu za su shiga su faɗa abin da bai kamata ba kuma har wasu mutane ma su yadda da sahihancin irin waɗannan bayanai ko kuma rahotanni ga abin da Malam Mahmud Baba Ahmed ya faɗa.
Eto yanzu da yake jama'a sun fara fahimta suna ganin bambancin yanar gizo da kuma jaridu wanda za ka rike a hannunka ka karanta ko kuma ka saurara a radio ko ka kalla a television za su ga cewa labarin da ake bugawa a yanar gizo labaru ne waɗansu watakila ba za su gansu a cikin jaridun hannu da suke rikewa ba ba kuma za su ji su a radio ko su kalla a television ba saboda haka idan suka ga irin wannan sun san waɗancan labaran ƙanzan kurege ne ake yadawa domin kuma wanda ya san aikin jarida da ya ga irin na ƙanzan kurege ko irin wanda ake yadawa a yanar gizo ya san cewa ba haka aikin jarida yake ba ba kuma haka ake rubuta labari ba saboda haka nan ba zai amince da shi ba yanzu alhamdulillah mutane sun fara gane haka su kuma ƴan jarida babban abin da ya kamata su tsaya akai shine kan gaskiya idan ka faɗi gaskiya bi yadda za a yi da kai sama da ƙasa za ta haɗe wallahi ba yadda za a yi da kai kuma an ce ai a dade ana yi sai gaskiya wanda duk zai aikin jarida ko ba zai tsaya kan gaskiya ba to wallahi ba zai je ko ina ba saboda haka nan gaskiya ita ce abin dogaro ga dukkan ma'aikacin yada labaru sannan kuma kansa ya mutunta kansa kuma yana so ya mutunci a wajen ƴan siyasa musamman waɗanda suke zabarcin sa shine ya guji abin hannun su idan yana so ya mutunci ya guji abin hannun jama'a muddin kana son abin hannun jama'a to ba za ka yi mutunci ba ba kuma za ka yi gwaninta ba domin za ka yi shakka cewa idan baka faɗi abin da yake so ba ko kuma ka juya ƙarya kai mata kwalliya don ya ji daɗi ya baka wani abu to daga ƙarshe haka nan za ka tabbata mutuncinka ya zube ka zo ka yi batan batatanta ba ta da tsuntsu ba ka kuma ga tarko
abinda ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kamu za mu ci gaba da zantawa da Malam Allah Alƙali mataimakin edita a jaridar People's Daily da kuma Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dillancin labaran Najeriya a tuna fa kowa yana da gudunmawa da zai bayar wajen tabbatar da an samu zaman lafiya da ci gaban ƙasa.
Dimbun kashe ƴan uwa yaran su suna kuka inya yaran yin suka girma kan wahala ba tarbiya.
To madalla ana tare da sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC yanzu na agogwa ce karfe 4:16 yanzu kuma ga wato jawabi daga dattawan arewacin Najeriya.
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa kamar kowane makon ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Rundunar ƴan sanda ta dawo da kudi da fayil da ta dauke a gidan sanata Goje. Goje yayi watsi da batun samun fayil mai bayanan zargin yadda Ibrahim Shekarau yake tsa hallar kamar riga Sheikh Jafar Mahmud Adam.
Kada amanna mini abinda ba gaskiya ne a jikina ba shafa mun kashin kaji ni ban san komai game da wannan al'amari ba wallahi matsaya na musulmi.
Jibius ta yi nasarar wazin kasa a Borno da Yobe inda matasa suka yi dafifi. Shugaban kungiyar Sheikh Abdullahi Balalau ya ce za su kara dukufa kan cusa sahihiyar aqidar Islama a zukatan jama'a.
Gaskiya zuwan mu Borno ya canja mana tunanin mu baki daya babu shakka ko wannan shine kadai babban abin da aka ce wannan gwamnati ta samar to gwamnatin ta cancanci a yaba mata
yayin da ƴan kunar bakin wake wato suka mutu a Maiduguri sarkin Kano Sunusu ya ce naira biliyan 2 da miliyan 900 ya gada daga marigayi sarki Ado ba wajen biliyan 6 da ake magana ba kotu ta bada bayanin Namdi Kano da sharadin limami Yahuda ya tsaya masa kotu ta tura tsohon gwamna Babangida Aliyu gidan yari kan zargin badakar naira biliyan 3 Nasira da Maili kamerar Amurka daga Abuja Najeriya
Haka dai, to yanzu za mu kada zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yusuf Muhammad Sambar Gacikun da Rabaran Ɗanjuma Adamu daga Kano. Ga Sheikh Gacikun.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusuf Muhammad Sambar Gacikun, mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna kiran da nake yi shine akan muhimmancin zaman lafiya duk da dai Bahaushe yana wani karin magana cewa ba gagararre sai bararre duk lokacin da kaga mutun yana kashe mutane an zira masa ido to laifin hukuma ne amma inda hukuma za ta tsaya ta dau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi to zaka ga cewa an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa kuma an samu ci gaba to idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma tsakanin musulmi da kristoci tsakanin wasu kabilu da kabilu to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya to ai mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan banna an so kudaden da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ta hanyar zamba cikin aminci an so da kudin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya wannan abu ne mai kyau domin zai taimaka ma kasar to sai dai na taba karanta wani hadisi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je an so zakka ana ce ma mutumin Ibn al-Lutubiyya dai je an so zakkar sai an so su kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar to da yazo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rika warewa yana cewa haza lakum wa haza hadiyatun uhdiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatun uhdiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daka mai tsawa yayi fada sosai yace wannan wani irin mutum ne yaya Allah mai girma da daukaka zai wakilta mu ya dora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya dora mana sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhdiyat ilayya dan ne mutum bai je ya zauna gidan uwar shi ba ko gidan uban shi ya ga ayyuhuda ilayhi shay shin za a bashi wani abu to sai a karshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace nashin da yake cewa an bashi kyauta kuma aka ansha na zakkar aka maida duka a cikin baitul mali sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi
shi ma rabaran Danjuma Adamu ya ce ayi ma gwamnati addu'a dan kar ta yi kasa a guyuwa wurin kwato kudin jama'a wanda hakan wata hanya ce ta maido da zaman lafiya
ina yi wa al'ummar arewacin Najeriya musulmi da kirista sallama irin ta addinin kirista ina mai fatan ubangiji Allah ya sa mana albarka bayan haka shi Buhari kamar ana ganin yayi sanyi sau da yawa kamar yanda aka faɗa da Hausa na kwance ina ganin kokowa bari mu masa addu'a yadda ubangiji Allah zai bashi ikon cika alƙawura waɗanda yayi musamman a yanayi na irin shugabanci na kasar mu da aka yi ko ake yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da al'ummar mu littafi mai tsarki ya haramta a addinin kirista kenan ya haramta cin hanci da rashawa maganar Allah ta ce karɓar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni wannan ya zama kamar wata al'ada ce a ƙasar mu to a cikin yanayi da shi Jawar Buhari ya ɗauka abinda za mu yi masa shi ne mu yi masa addu'a yadda ubangiji Allah zai bashi iko yayi abin da ke gaskiya kamar yadda ana kirari a takensa akan sunansa cewa shi mutum ne mai gaskiya to bari mu yi masa addu'a idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar shi da kansa ba zai iya cika ta ba fatan mu shi ne a gare shi da sauran makarabansa mu ga gaskiya a ciki ba ta haka mu kanmu kuma yan arewa mu kashe haɗin kai wani lokacin abin da yake ba mu damuwa a cikin ƙasar nan shi ne boye gaskiya wanda yake so ya dan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kyansa to mu ba shi haɗin kai domin yadda ya fara lafiya ya gama shugabancinsa lafiya wannan shi ne babban abin da za mu yi bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba ba ta yiwa in ba zaman lafiya mu da muke kirsa ibadar mu ba za ta iya samun kwanciyar hankali ba idan ba zaman lafiya kullun kana cikin ibada kana dadar mai zai je idawo haka su da suke musulmi duk lokacin da za su yi sallah idan ba zaman lafiya a cikin rawar jiki da faduwar gaba ake yin ta Allah yana bukatar mu natsa a gaban sa duk lokacin da zamu bauta masa to kiran da zan yi ga mu ƴan Najeriya cikin irin wannan tare da hankali mu kwantar da hankalin mu an nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba duk abin da kwanciyar hankali ba ta kawo ba rashin kwanciyar hankali ba zai kawo shi ba da haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani ko tsakanin wata al'umma da wata al'umma ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane akwai shugabanci na gaba akwai hukuma tunda yake doka tana nan akan kowa bari mu dauki mataki irin na hukunci mu kaiwa hukuma ita take take mulki da mu Allah ya dora mu akan ta kamar yadda littafi mai tsarki Roma sura 13 aya 1 tace dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gurin Allah kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma an kafa hukuma domin marasa adalci to bare mu dauki mataki na kaiwa hukuma damuwar mu
Na muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To a gaida Mallam Iro da tawagarsa yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato
wasanni a takaice.
Yar kullun kafar Lille ta kasar Faransa ta bada sanarwar cewa babban mai tsaron gidanta Vincent Inyema ba zai sake buga wasa ba a karshen wannan kakar wasannin sakamakon rauni da ya samu a kafarsa. Tauraruwar dan wasan dan Najeriya ta haskaka sosai a wannan kakar wasannin inda har ake baza rahotannin dawowar sa da bugawa kasar sa ta Najeriya wasa kamar yadda kocin kasar Garnet Rowe ya bukata. A shekarar da ta gabata ne dan wasan ya jingine bugawa kasar sa wasa sakamakon takaddama da tsohon koci Sunday Olise. Inyema dan shekaru 34 da haihuwa ya sami raunin ne a wasan da Lille din ta sha kashi da ci biyu da nema a hannun Rennes a ranar 15 ga watan nan na Afrilu. Lamarin da hukumar kungiyar ta ce har sai an yi masa tiyata a gwiwan kafar sa. A kasar Jamus kungiyar kwallon kafar Bayern Munich ta lashe gasar Bundesliga ta kasar ta bana bayan da a yau ta doke Wolfsburg da ci 6 da nema. Wannan ne karo na biyar jere da juna da kungiyar take lashe kofin gasar. Wannan shekarar ma ta kasance daya daga cikin lokutan da Bayern din ta mamaye komai tare da daga kofin karo na 27 a tarihi tun ana sauran wasanni uku a kammala kakar wasannin. So biyu kacal ne aka doke Bayern din a wannan kakar wasannin yayin da ita ko kungiyar Wolfsburg yanzu haka take fuskantar barazanar faduwa daga gasar. To Serie A Ingila kungiyar Sunderland ta sami tabbacin faduwa daga gasar Premier bayan da a yau din nan Bournemouth ta bi ta har gida ta doke ta da ci daya mai ban haushi. Wannan ya kawo ƙarshen zaman ta a babbar gasar ta Premier da ta kwashe tsawon shekaru 10 a ciki. Sunderland din ta sha kashi a wasanni 23 na gasar na bana kuma yanzu haka akwai tazarar maki 14 tsakanin ta da siraɗin faduwa daga gasar tare da wasanni 4 kacal da suka rage. Wannan lamari dai ya haifar da shakku dangane da ci gaba da aikin coach David Moyes a kungiyar. Duk da yake yayi kokarin kaucewa tambayoyin yan jarida, Moyes ya ce wannan shine mafi munin lokaci a tarihin rayuwarsa. Moyes dai ya raba gari da tsohuwar kungiyar sa ta Manchester United a watan Afrilun shekara ta 2014 bayan watanni 10 yana aiki da ita yayin da ya soma aikin horar da yan wasan Sunderland a watan Yulin shekarar da ta gabata. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To mar ladon ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma nan kara ta kaice.
Daban da batun masu hankoron kare yanayi sun yi gangami a nan Washington DC babban birnin Amurka yau Asabar a wani yunkurin samun goyon baya ko kuma jawo hankalin duniya ga matsalolin da suka danganci yanayi. Kungiyar masu hamayya wadda wani dake tattakar manufofin gwamnatin Rasha ya kafa ta yi zanga-zanga a biranen kasar Rasha ɗin 32 yau Asabar domin nuna rashin amincewa manufofin shugaba Vladimir Putin. Kungiyar tarayyar Turai ta jefa ƙuri'ar bai ɗaya na yin na'am da tsari ko kuma ƙa'idodin da za a bi wajen yin shawarwarin ficewar ƙasar Ingila daga cikin kungiyar. Donald Tusk shugaban babban wato taron kolin da kungiyar ke yi ko kuma ta yi a birnin Brussels ƙasar Belgium shine ya bayyana haka a saƙon da ya sa cikin dandalin Twitter yau Asabar.
To madalla da take tattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai gobe da safe ku jiyo su abokan aikin mu da wani sabon shirin cikiko har da shirin nan na zabe ko nadi. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Jummai Ali ya tsaya na gabatarwa da Salamu Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu Kit ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sa wani lafiya da alheri.